الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك Tawwa muslimi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar haduwa da ku a wannan gire mai albarka babban masallaci na Islamic Center da ke nan birnin Damasu jihar Yobe a wannan yammaci na hudu ga watan daya sabuwar shekarar musulunci ta 1448 wanda za ta zama da ikon Allah da wannan muhadara ne muke bude muhadarori da tayyar Allah za mu yi a wannan shekara tunda Allah ya sa mu ga shiga cikin wannan shekara ba mu yi karatu da sunan darasi ba sai Allah madaukakin sarki ya sa ashe a nan jihar Yobe za mu fara manya-manyan shugabanni da malamai da limamai da jami'an gwamnati da farfesoshi da daktoci da alƙalai da 'yan agaji da kuma ɗan uwana ɗaliban ilimi ina yi mana addu'a gaba ɗaya mu buɗe muka addu'a nan da ma waɗanda ba sa nan dukkan bayin Allah na gari Allah Ubangiji ya sa wannan shekara ta zama shekarar albarka gare mu shekarar alkhairi a gare mu shekarar arziki a gare mu shekarar lafiya a jikunan mu shekarar zaman lafiya a ƙasar mu da duniyar mu shekara ta amincin mu a cikin al'amuran mu na addini da rayuwa hakika an bani maudu'i mai muhimmanci kuma mai wahalar gaske shine magana akan nagartaccen shugabanci a musulunci ko kuma shugabanci nagari a musulunci Allah madaukakin sarki ya sanya tsarin rayuwar bil adama ta zama akan tsari ne na shugabanci saboda shugabanci ya hau hawa daga ƙasa har zuwa sama har zuwa kololuwa har ya zama shugabanci ya tsare zuwa gare shi shi Allahu tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo halittar bil adama tun kafin ya halitta wa mutane talakawansu sai da ya halitta musu shugaba wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun bil ardi khalifa Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku zai halicci shugaba domin al-khalifa shine shugaba wanda yake madadin da kuma jagora wa al'umar da suke karkashin sa karkashin wannan aya malaman tafsirin qur'ani kamar imam al-qurtubi suka ce ta nuna cewa ɗaya daga cikin wajabci na rayuwar bil adama shine samar da shugabanci. Tunda Allah ya fara magana akan shugabanci tun ma bai halicci dan adam din ba, kuma da Allah ya tashi halittar bil adama sai fara halittar wanda zai zama ɗaya daga cikin shugabanni kafin ya halitta masa talakawansa. Mace a ƙarƙashin mijinta ita mai jice, miji shine shugaba, sai Allah ya fara halittar mijin. A cikin iyalai uba shine shugaba, sai Allah ya fara halittar uban. Sai zama annabi Adamu ba haifarsa aka yi ba, shi sai dai a ce ya haifa, saboda shine zai zama shugaba, wannan yasa Allah ya kira shi khalifa. Kuma Allah yasa ya zama annabi, saboda dukkan annabawa su ne shugabanni. Wa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya, saka annabi Adamu sai zama annabi, ya zama uba, ya zama biji, ta ko ta wani bangare shi shugaba ne. Saboda Allah ya nuna mana muhimmancin shugabanci a cikin rayuwar dan Adam, sawa'un dan Adam din musulmi ne ko ba musulmi ba, saka dole sai da shugabanci kafin dan Adam ya rayu. Idan babu shugabanci ba za a yi rayuwa bisa tsarin da ya dace da sunnar Allah kauniya da za ta sa a zama dan Adam ya bambanta da dabba ba. Daga babu shugabanci to rayuwar dan Adam ba ta da bambanci da rayuwar dabbobi, saboda shugabanci ne yake tsare wa mutane yadda za su ci gaba da rayuwar. Domin ɗaya daga cikin manufofin shugaba shine ya tsare wa mutane yadda za su rayu. Idan babu shugaba babu existence, saboda kowa zai kashe wanda ya ga dama. Amma idan akwai shugabanci da tsari da gwamnati, to kowa yana jin tsoron ya taɓa wani, domin in ya taɓa shi ma za a taɓa shi. Amma idan ka san ba wani da zai taɓa ka a sama, to za ka taɓa kowa, saboda duk wanda ka samu damar ka taɓa shi, to shi ba zai iya taɓa ka ba, shi kenan ka zauna lafiya kenan. Amma idan akwai wani a sama da idan ka taɓa wani shi kuma zai taɓa ka, to sai ka ji tsoron taɓa wani. Sannan idan babu shugabanci to dukiyar mutane ba za ta zauna lafiya ba. Tsarin da Allah ya yi wa bil adama ya bambanta da tsarin da aka yi wa dabbobi. Dabbobi ba sa mallakar arzi, sai dai abin da suka samu su ci a lokacin ya ƙare kenan, gobe su nemo wani. Shi yasa ba sa iya nemo abinci da za su ajiye gobe su ci, a ce yau wannan abin mallakar dabba wance ne, ko da na abinci sai ba za ta iya ba. Amma ɗan Adam sai Allah ya ba shi haƙƙin mallaka. Wannan haƙƙin mallakan ba zai iya zama abin da ka mallaka ya ci gaba da zama naka ba, sai idan akwai tsari na jagoranci. Domin idan babu shugabanci duk wanda ya samu dama zai kwace naka, shi ma wani ya kwace naka, shi ma wancan wani ya kwace naka, shi kenan sai ya zama mu rayu kamar yadda dabbobi suke rayuwa. Sannan da tsarin shugabanci ne ake tsare wa mutane mutuncinsu. Kana da mutunci ne kawai saboda akwai shugabanci. Komin munin shugabanci, komin munin gwamnati, gara ita da babu ita, duk zaluncin da gwamnati take yi, idan babu ita, to kai za ka gane cewa a shirya yi wa tawabu za su taɓa ke yi wa ba. Kisa komin munin gwamnati za ka samu, akwai kuma abin da ta tsare wanda inda ba don gwamnati ba za a samu ba. Shi yasa mutuncinka ya zama na lafiya, ba wanda zai iya shiga gidanka ya kama matarka ya kama ƴaƴanka a taɓa mutuncinsu, ko kai a taɓa mutuncinka yadda aka ga dama. Ka taka daga inda za ka je ka tafi, duk inda ka je ba wanda ka ji ya zage ka. Ko da ka yi abin zagin za ka iya ka kwana lafiya ba a zage ka ba, saboda akwai hukuma. Inda babu shugabanci mutane ba za ta yi haka ba. Ko zamanin Fir'auna za ka gane muhimmancin da shugabanci yake da shi. Annabi Musa alaihi salam an naɗa shi a matsayin annabi, Fir'auna kuma a zamanin annabi Musa duk duniya ba wanda ya fi shi daraja, amma a zamanin kuma ba wanda ya fi tsiya irin Fir'auna. amma da yake Fir'auna duk da shi matsiyaci ne amma da yake shine shugaba akwai doka da oda a Masar annabi Musa da kuskure yayi kisa amma saboda tsoron gwamnati fa farartu minkum lamma tuktukum sai gudu a garin saboda ya san akwai doka in ya kashe za a kashe shi duk zaluncin da Fir'auna yake da shi amma ana jin tsoronsa tsoron da yaji annabi Musa ba ya ji tsoro akan Fir'auna zai kama shi don wa'azi bane ba ya ji tsoron Fir'auna zai kama shi saboda addini bane don tun lokacin bai ma fara zancen addinin ba amma saboda akwai doka ba kai saka kashe wani ka zauna lafiya ba da yayin kisan kai da kuskure fa karaja minha khaifan ya tarakkab sai bar garin shetab da yake akwai doka da gwamnati wannan maganar bata mutu ba har bayan ya zama annabi sai da Fir'auna ya ce masa wa fa'alta fa'alataka allati fa'al ka tuna da abin da ka aikata wancan maganar tana nan kenan idan akwai gwamnati ana jin tsoron shugaba ko min zaluncin ta akwai abin da zai rage akan a ce kuna zaune kara zube babu shugabanci to amma shugabanci wani abu ne nagartaccen shugabanci kuma wani abu ne daban yaya za a yi gwamnati ta zama nagartacciya ya za a yi shugaba ya zama nagari ya za a yi jagoranci ya zama nagartacce addinin musulunci ɗaya daga cikin abin da yasa addinin musulunci ya tsara shugabanci shine saboda yana so a tabbatar da abubuwa na manufofin rayuwa guda biyar waɗanda waɗannan manufofi in ba gwamnati ba za a taɓa iya tsaye da su ba amma gwamnatin sai ta zama nagartacciya kafin ta iya tsaye da su daga an same su to rayuwar ɗan adam ta daidaita ta kowane ɓangare amma daga an rasa ɗaya daga cikinsu to an samu cikas an samu kuma wani wagegen tasgaro a cikin tsarin rayuwar bil'adama idan aka rasa ɗaya ballantana a rasa biyu ballantana a rasa sama da haka abu na farko daga ciki shine a tsare wa mutane addini ya zama mutane suna da ƴancin da za su bauta wa Allah ba tare da tsangwama ba ba tare da kuma an rage musu wani abu ba daga cikin yadda ake yin addinin a irin yadda Allah ya koyar da su abu na biyu shine a tsare wa mutane rayukansu ya zama suna da ƴancin rayuwa ba sa jin tsoron tafiya da rana ko da daddare shiga gida da fita a gida ko ina za su iya tafiya layaliya wa ayyaman amini ko da daddare ko da rana a cikin aminci wannan ita ce manufar addini ta biyu manufar addini ta uku ita ce samar wa mutane tsaron dukiyoyin domin duk mutumin da ya rayu da yana so ya mallaka idan shi bai mallaka ba yana buƙatar mallakar wani kafin rayuwarsa ta tafi daidai amma idan babu mai mallaka ko kuma akwai mallakar amma ba a tsare mallakar ga mutum ɗaya ba ko ga maabocinsa ba to shi ma rayuwar mutane wargajewa za ta yi wannan shi yasa musulunci yake tsare wa mutane dukiyoyinsu sannan abu na hudu shine tsare wa mutane hankalinsu da tunaninsu da aikin ƙwaƙwalwarsu da bunƙasar iliminsu wannan don haka addinin musulunci ya tsare wa mutane tunaninsu da hankalinsu saboda su zama ƙwaƙwalwarsu tana caji ba irin yadda ƙwaƙwalen dabbobi suke ba abu na biyar shine tsare wa mutane mutunci da daraja ta ɗan adamtaka sai da ɗan adam ba zai rayu kamar yadda dabbobi suke rayuwa ba zai zama a cikin tsarin rayuwar mutane akwai auratayya akwai haihuwa amma bisa tsari saboda a ci gaba da samar da waɗansu ƴan adam din amma su shigo ta hanya ta mutunci ba ta farauniyar hanya ba sai zama kowa ya tashi a duniya zai iya cewa ubana wane uwata wance babana dan wane dan wane dan wane mahaifiyata yar wance yar wane yar wane yar wane wannan shine mutunci na dan adam da musulunci ya tsare waɗannan abubuwa guda biyar saboda rayuwar dan adam ta zama ta tafi ne akan tsari da ya bambanta da tsari na sauran halittu waɗanda ba su da wannan baiwa kuma wannan yana ɗaya daga cikin karamci da daraja da Allah ya bil adama wala karramna bani adam to waɗannan abubuwa guda biyar dukansu ba sa tabbata sai da shugabanci waɗannan kuma su ne manufofin addini kuma su ne asalin ma manufofin rayuwa zaka kamar kai ka ce idan babu su babu addini idan babu su babu rayuwa to su din kuma idan babu shugabanci babu su kana iya cewa idan babu shugabanci babu addini ko babu rayuwa saboda Allah ya nuna mana muhimmancin shugabanci shi yasa idan za a yi sallah wanda ita ce tafi komai girma a cikin ayyuka na ibada na gangan jiki karkashin shugabanci daya ake yi ko abu daya daga cikin abubuwan sallah dukkansu na rukunai ka riga shugabanka sallar ka ta baci sai dai ka sake wata kuma baka isa ka fara ba sai ya fara baka isa ka gama ba sai ya gama kai idan kuka yi tare da shi ma sallar ka ba ta yi ba daidai zai kabbara harama kai ma daidai kana so ka yi ya yana bata lokaci sai kai kabbara kuna ce Allahu akbar tare baka shiga sallah tare da shi ba haka an zo sallama zai yi sallama kai ma sai kai sallama sai ko gama tare to la wahdaka sallaita wala bi imamin iktadaita kai baka bi liman ba kuma kai baka yi sallah kai kadai ba ya zama baka da sallah haka idan an fito daga masallaci daga sallah rukunin musulunci na gaba shine zakka wa aqimus salata wa atuz zakka sai Allah yake harkar zakka ita ma a dora ta akan tsari na shugabanci Allah bai ce kowa ya je mika zakka inda ya ga dama ba sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun karbi zakkar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai nada shugabanni da za su rika karba a madadin sa ta'khudhu min abniyaihim wa taruddu ala fuqara'ihim kai zaka je ka karba kuma kai zaka mika kai ka san wanda ya cancanta a karbina sa in ka bar shi da kansa zai iya ragewa ko yayi akan jahilci to haka gwamnati ta shiga cikin al'amarin zakka sannan kai ka san wa ya dace a bashi idan ka bar shi a hannunsa baka sa baki ba zai raba wa waɗanda ba su cancanta ba ko ya ɗiba gaba ɗaya sai ba babansa a madadin ya ci da baban sai ba shi kuɗin zakka ko ya raba wa ƴaƴansa ko ya ba da matarsa lamba 1 ko lamba 2 duk da kan sai ta zama bata yi ba ya ba da zakkar amma saboda hukuma bata shiga ta yi tsarin da Allah ya ce ba ba a yi udmin amwalihim ba sai ka ga zakkar bata yi ba haka idan aka zo azumi ba wanda yake daukar azumi har sai an sanar da an ga wata wannan sanin ganin wata mutum ɗaya ne zai faɗa saboda a tabbatar da shugabanci idan mutum biyu suka rabu dole na ɗaya za a ɗauka a bar ɗayan don haka ko rukunan musulunci ba a yin su sai da shugabanci ballantana rayuwarmu ta yau da kullum idan addini ba zai iya ka kulle kanka a tsaki ka iya ka ci nasara har ka gama addini ba shugabanci ba sai za a yi rayuwa ita kuma da bata kai addini muhimmanci ba a ce babu shugabanci ta yiwu don haka dole sai da shugabanci a rayuwar nan to amma shugabancin ana buƙatar ya zama nagari wani irin shugabanci ne nagari shugabanci nagari shine shugabancin da aka gina shi akan waɗansu ginshiƙai aka gina shi akan waɗansu ƙa'idoji waɗanda da shari'a da hankali dukansu suka tabbatar idan ba a same su ba to shugabanci ba zai taɓa zama nagari ba shugabanci nagari shine wanda aka gina shi akan asasin adalci
abinda ake nufi da adalci shine a ba wa duk wanda ya cancanci haƙƙi haƙƙinsa, kuma kar a zo ba da haƙƙi sai a ba wa wani haƙƙin wani, kuma kar a zo bayar da haƙƙi wani ya cancanta sai a bashi kuma abinda bai kai iya rabonsa ba, kar kuma wani a zo bashi haƙƙi sai a bashi rabon wani, kar kuma a ba kowa sama da haƙƙinsa. Wannan shine abin da ake nufi da adalci. Ba sai an karanta shi a theory ba, in dai ka ga a cikin tsarin jagoranci, ko da ba daga Qur'ani aka karanta ba, ko da ba daga hadisi aka karanta ka'idojin gwamnatin ba, idan ana yi wa mutane kowa abin da ya cancanta ana bashi, to wannan shine hukunci da adalci. Shi kuma hukunci da adalci bai tsaya a kan sai da addini kafin ake adalci ba. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni a kan a yi hijira ta farko daga Makka aka tafi Habasha, hijira ya ce a yi zuwa wani shugaba adali, amma ba musulmi ba ne, ashe ana samun adalci a ƙasar da ba sa musulunci. Shugaban Kirista ne, sannan 'yan ƙasar ma galibinsu Kiristoci ne, amma sai su ku yi hijira ku koma garin, saboda garin ana adalci, ba a cutar kowa, idan yana da haƙƙi to za a ba shi haƙƙinsa. Ba dole sai musulmi ne yake iya adalci. Shekul Islam bin Taimiya, maganar da ta shahara daga gare shi shine Allah yana tabbatar da jagorancin gwamnati mai adalci ko da kafira ce. Allah yana ruguza gwamnati mai zalunci ko da musulma ce. Don haka addininka ba ya sa ka ci nasara a shugabanci sai idan ka sa da adalci. Rashin addininka ba ya sa gwamnatinka ta rushe sai idan ka sa zalunci. Don haka addini ba shi ne ma'aunin gwamnati ba, adalci shi ne ma'aunin gwamnati. Inda gwamnati za ta faɗi a wurin Allah wajen addini shi ne ta hana mutane yin addini. Amma duk yadda gwamnati da jami'an gwamnati su suke addini, amma su kuma ba su yi adalci ba, to wannan addinin ya shafe su kaɗai ne, amma adalci kuma ya shafi kowa ne. Don haka addinin da su suka yi ba zai kubutar da su a wurin Allah ba, duk yadda suka kyautata shi sai sun kyautata adalci wa mutane. Ƙasashen da suka fi kowa kafirci yanzu a duniya, kuma suka fi kowa shirya yadda za su yaƙi addini yanzu a duniya, ƙasashen Turai ne da Amerika. Amma taron G7 da aka fara yi tun daga shekaran jiya zuwa yanzu, duka ba ƙasar musulmi a cikinsu, amma kowa ya san da gaske su ne G7 ɗin a duniya. Su suka fi kowa ɗaukaka ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar kayan yaƙi, ta fuskar security, ta fuskar tsarin siyasa, saboda sun tsayar da adalci. Kowa ya sani idan ka je ƙasarsu baka isa ka yi sata ka kwana lafiya ba, baka isa ka yi fashi ka kwana lafiya ba, baka isa ka taɓa haƙƙin wani ka kwana lafiya ba, ballantana a ce za ka shiga cikin harkar gwamnati kuma ka musu corruption ka zauna lafiya, ba za ka taɓa zama lafiya ba. Kuma ko kai ne shugaban da kansa, idan ana tuhumar ka da wani laifi baka bi ƙarfin doka ba. Wannan shi yasa sai suka zauna sai Allah ya ba su, saboda sun yi tsari kuma sun bi tsarin, kuma tsarinsu a kan adalci ne. Shi yasa za ka ga mutane ko da musulmi ne suna so su je ƙasashensu, har wasu suna hijira ma su iya mutuwa a hanya don su je ƙasashensu, suna cewa ba ƙasashen musulmi ba ne, kuma in ka je ba addini za ka yi ba. Amma saboda an yi adalci, akwai arziki, akwai zaman lafiya, akwai aminci, sai zama sun zauna lafiya. Ƙasashen musulmi kuma da yawa, saboda zalunci da mutane suka yi a tsakaninsu, da zalunci da ke daga wajen shugabanni zuwa talakawa, da zalunci talakawa zuwa ga shugabanni, sai Allah sai ya bar su sai ce ku ci kanku. Su kuma ƙasashen musulmin suna sallah, suna azumi, suna zakka, amma ba za su zauna lafiya ba, saboda ba adalci. Idan akwai adalci Allah zai sa ku zauna lafiya, amma in ba adalci wallahi ba za ku zauna lafiya. Don haka adalci shine ginshikin umarnin Allah akan kowace irin gwamnati. Inna Allah ya'muru bil adl, kafin wal ihsan wa ita'i dhil qurba, wa yanha 'anil, duk waɗannan umarni da hanin farko tukunna inna allaha ya'muru bil adl inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl akakan kanin ku kun tabawa ko wani mai haƙƙi haƙƙi idan ku shugabanni ne kuma ku yi hukunci da adalci idan tsakankanin ku ba kwa ba wa juna haƙƙin junan ku ya zama zalunci idan shugabanni ba sa yin adalci wa na ƙasa ya zama zalunci duka biyu kuma Allah ya hana kuma Allah ya ce yana halaka mutane wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu idan kaga Allah ya halaka mutane zalunci suka yi wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun in kaga na halaka kowace al'umma zalunci suka yi ni bana halaka al'umma matukar akwai adalci shine ma'anar wannan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun ubangijinka baya halaka kowace kasa matukar mutanen cikin kasar suna so su yi gyara suna so su ba wa kowa haƙƙin sa ba zalunci saka idan shugabanci akwai adalci adalci daga sama zuwa ƙasa adalci daga ƙasa zuwa sama adalci daga sama zuwa ƙasa shine shugabanni su ji tausayin talaka adalci daga ƙasa zuwa sama shine talakawa su yi biyayya wa shugabanni idan shugabanni suka ji tausayin talaka talaka kuma bai yi musu biyayya ya ba su haɗin kai ba shi ma ya zalunce su shi ma yana iya sa a halaka su idan shugabanni ba su ji tausayin talaka ba sai suka kwashe abin da aka ba su su ba wa talakan sai suka cinye su da ƴaƴansu da na kusa da su to wannan shi ma zalunci ne shi ma Allah zai iya halaka su ko da talakawan su suna biyayya saka idan ɗaya bai cika nasa ba to ahluha zalimun sai Allah ya halaka su saboda haka adalci shine binciken manufar shugabanci na gari a musulunci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafa dan halaloli da darajoji da za a ba wa shugaba mai adalci saboda ya san aiki ne mai wahala kuma aiki ne da in ka dauka ka zama khalifan Allah a bayan kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum bakwai a ranar kiyama za a inuwantar da su a inuwar da babu wata inuwa sai ita mutum na farko daga cikinsu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai zama a masallaci kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai abota akan harkar saboda Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mai tsananin tsoron Allah da har yana kuka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaba mai adalci ashe shugabanci da adalci shi zai iya taimakon wancan ustazun cikin masallacin ya samu daman da zai zo masallaci shi yasa ba a fara fadar masallaci ba a cikin mutane guda bakwai da za a sa su a cikin inuwar Allah a ranar kiyama inuwar da babu wata inuwa sai ita sai Allah ya fara da shugabanci annabi Yusuf alaihi salam da Allah madaukakin sarki ya bashi dama wa kadhalika makkanna li yusuf Allah ce mun ba yusuf dama kuma Allah ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salah wa atawu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar duk wannan annabi yusuf ya sani amma da ya samu dama sarki ya ce mishi zan baka matsayi na gwamnati baka kazabi abinda kake so da sarkin da mutanen garin gaba ɗayan su galibin su kafirai ne shi yasa ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah amma da aka ce ka zabi ministrin da kake so sai bai faɗi ministrin kula da harkokin addini ba sai ce ij'alni ala kaza'ibil ard a bani ministan albarkatun kasa ministan harkokin tattalin arziki ministan kuɗi saboda ya san nan ne ruhin shugabancin nan ne asalin inda za a iya adalci in ya ce a bashi ministan addinai zai yi ta wa'azi a yi addini amma za a yi ta zalunci kuma ƙasar ba za ta zauna lafiya ba amma babban abin da ake nema shine ya rike hutun gwamnati ya rike tattalin arziki saboda ya baza adalci ran da ya zo wa'azi rana ɗayan ya yi wa'azi kowa zai iya karɓar musulunci kun gane hikimar ai tunda annabin Allah ne da za ka yi tunani in an bashi dama kawai ya ce a bashi a gina masallaci a nan ɗashi ya fara huduba ko ya zama commissioner ko ya zama minister harkokin addini shi ba wanda ya zaba ba saboda ka fahimci cewa idan adalci na gwamnati ya tabbata to maslahar addini za ta tabbata amma idan maslahar gwamnati ba ta tabbata ba to addini ma rushewa zai duk lokacin da ka ji wani malami na addini a tarihi ya ci nasara to ya samu gwamnati ne da ta taimake shi duk malamin da ka ji ya samu matsala ta ni'ina ya wahala an kulle shi ayyo ya samu matsala da gwamnati duk lokacin da ka ga wata mazhaba daga cikin mazahibin nan ta yadu a duniya cikin sauki to ta samu goyon bayan gwamnati ne duk mazhabar da ka ji ta mutu yanzu babu ita wallahi matsalar gwamnati ne ta sa ai ba rasa malamin fiqihun ba ba rasa almajiransa ba amma saboda gwamnati bata taimaka a ciki ba sai ka ji gwamnati sai ka ji mazhabobi da yawa duk wanda yake karanta fiqihu zai rinka jin ra'ayoyin manya-manyan malamai na baya Sufyan ats-Tsauri Ibn Ma'in da sauran manya-manyan malamai al-Auza'i duk mazhabobin su ba su tsaya ba sai mazhabobin wasu cikin almajiransu kuma sabobin wasu cikin abokansu mazhabar Sa'ad al-Laythi aboki Imam Malik shi yana zaune a Masar amma mazhabar Imam Malik din ta fita shi kuma ta zaba amma san ta ba don haka galibin mazhabar misali da tafi kowace yaduwa yanzu a duniya ita ce mazhabar Abu Hanifa saboda duk goyon bayan gwamnati ta samu to shi yasa Allah madaukakin sarki idan ya turo annabi sai ba shi gwamnati a hannunsa shine ma'anar wakanat banu isra'ila ta susuhumul anbiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka gwamnati ba a hannunsa take ba sai Allah ya hana shi zama a makka sai ya koma madina da ya koma madina akwai wani sarki akwai wani shugaba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya zama shine commander in chief kuma shine shugaba a bangaren alƙalanci shine shugaba a bangaren hukunci shine shugaba a bangaren zartarwa shine shugaba kuma mai sa doka dukkan bangarorin gwamnati suna hannunsa sai Allah ya ba shi nasara inda yana karkashin wani ne da ba za a bar shi ya haka ba annabi Musa alaihi salam duk wazin da yake akan fir'auna da bai karba ba aka ce hijira ai bai samu nasara ba sai da aka rusa fir'auna kuma sai aka ce shi kuma yanzu zai zama shugaban don haka shugaba mai adalci idan kuka same shi to wallahi kun samu nasara ta addini kun samu nasara ta rayuwa kuma jagoranci idan ya zama an gina shi akan adalci to kofofin ci gaba sun tabbata kuma duk karantarwa da kokari da za a yi a addinance idan ba a yi karantarwa akan yadda gwamnati za ta yi kyau ba to guna tufka ne kuma ana warwarewa ta gefe don haka nagartacciyar gwamnati ita ce wadda aka gina ta akan adalci menene siffofinta siffofin gwamnati mai adalci ita ce wadda ta haɗa mutane waɗanda suka san ciwon kansu kuma suka san ciwon al'ummarsu waɗanda suke da kishin al'ummarsu suke da kishin ƙasa kuma ya zama na damuwarsu ita ce damuwar al'ummarsu annabi Musa alaihi salam tun lokacin da ya tashi Allah ya ce je wa'azi ne wa fir'auna akan yayi addini ku lura da kyau idhhab ila fir'auna innahu tagha fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wannan duka wa'azi ne na addini amma annabi Musa da ya samu dama Allah ya nada shi a matsayin mai gyaran addini sai zama dan gwagwarmaya kuma na gyaran kasa da taimakon al'ummarsa da ya je wajen fir'auna sai bai tsaya akan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ba sai ya ce da shi an arsil ma'iya bani isra'ila wa la tu'adhibhum ni mai neman yanci ne wa ƴan uwana banu isra'ila ka daina azabtar da su ai a cikin aiken da Allah ya masa baka ji maganar an ce masa in kaje kai magana akan banu Isra'ila ba kaje kai wa'azi akan yabi Allah ne amma sai raba da wannan saboda duk yadda annabi Musa zai ci nasara ba zai samu cikakkiyar nasara ba har sai idan ya zama mai kokarin kishi akan al'ummar ta ta yadda rayuwar su kuma za ta yi kyau ba kawai ya ce Fir'auna yabi Allah kuma a bar wadanta ana zalunta su saboda bin Allah bai cika ba sai an daina zalunci shine ma'anar wala tu azibuhum sai zama dan gwagwarmaya abinda yasa annabi Musa ya kara shan wahala a hannun Fir'auna ba shine wa'azin addini kadai ba neman fada da Fir'auna akan tsarin gwamnati na zalunci saboda haka mu sani da cewa gwagwarmayar sama wa mutanenka abinda zai inganta rayuwar su yana ɗaya daga cikin siffofin da ya kamata shugaba ya zama yana da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama dan gwagwarmaya wa mutanensa kuma yana son mutanensa lokacin da Allah ya yi masa umarni ya bar Madina sai da ya fita a cikin damuwa saboda kawai Allah ya umarce shi ne ya tafi yace amma na fi son zama a nan inda ba don Allah ya umarce ni in bar nan ba kuma inda ba don an kore ni ba ai an san wahalar da yake sha a cikin su amma yana so ya tsaya ya ta gwagwarmaya har sai ya ga ya samu nasara a cikin mutanen da ya ɗebi ɗan uwansa muhajirai suka tafi Madina ya san waɗanda aka fara gwagwarmaya da su sai ya riƙa fifita waɗannan mutanen da tun da aka fara shan wahala da su akan mutanen ansar waɗanda su suka zo daga baya saboda ya fahimci haka Allah maɗaukakin sarki ma ya yi duk inda Allah yake jerawa sai ce min al-muhajirin kafin ya ce wal ansar sai ce lil fuqara alladhina ukhriju min diyarihim kafin ya zo wal ladina tabawwa'u dara wal iman don haka mutane waɗanda kaga cewa za su iya ai mutanenka ne to sanyawa a ranka ya zakai ka taimake su na kusa da kai yana ɗaya daga cikin siffofin shugaba na gari mutumin da yake da kishin al'ummarsa kuma yake da kishin ƙasarsa kuma yake da kishin cigabansu daga cikin siffar shugaba na gari shine shugaban da ba kwaɗayin abin da zai samu a gwamnati ne ya sa ya shiga gwamnati ba kwaɗayin yaya zai iya taimaki mutanensa ta hanyar gwamnati ya sa ya shiga gwamnati duk mutumin da ya shiga gwamnati da kwaɗayin me zai samu shi da kansa to wannan ba zai samu ka komai ba ko ya shiga cikin gwamnati shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gano haka akan waɗansu daga cikin sahabbai ya ja musu kunne ya Abdurrahman ibn Samura la tas'alil imara fa innaka in u'titaha an mas'alatin وكلت عليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها كركري روقون كركا نونا قدينكا كركا نونا ماياتا اكن اباكا كوجيرا كذا كوجيرا كذا كركا نونا سرنين قدينكا اكن سي كذا ما كذا سي كذا ما كذا اذا كاي irin wannan to za a barka koda ka samu sai zama Allah bai taimake ka ba amma idan neman ka akai aka ga cancantar ka sai aka baka to wannan sai kaga Allah ya taimake ka akai waka ɗaya daga cikin siffofin shugaba na gari shine wanda zai zama wato ba kwaɗayin shugabancin ne damuwar sa ba a'a yaya zai yi abin kirki a ciki to yadda ake gane kwaɗayi a ciki shine mutum ya damu akan dole shi sai ya zama abu kaza in bai zama ba kuma to kowa ne ba zai zauna lafiya ba to wannan Allah ba zai taimake shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da koda wani ya zama zaɓin sa aka yi mutane ne so ga cancantar da aka ce ya kamata irin ka kai ya kamata kai kuma ya ga galibin mutane ba irin sa bane shi ya san zai iya to wannan sai Allah ya taimake shi daga cikin alamar shugaba na gari shine ya zama ba rago bane ya zama mutum ne mai karfin zuciya kuma mai karfin da zai iya kwace haƙƙin talaka a hannun babba ya zai kwace haƙƙin mai rauni a hannun mai karfi zai iya hanawa kuma dole a bari kuma in ya tsaya akan ka'idarsa wani bai isa daga baya kuma zai canza masa ba inna khayra man ista'jarta al-qawi wa zadahu basatan fil 'ilmi wal jism. Sai zama akwai karfi, karfin tuwo, akwai kuma karfin iko. Duk shugaban da ya zama rago bai cancanta ya zama shugaba ba. Ya Abazar, inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'ammaranna 'ala ibnayni wa la tawallayanna ma la yati. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abuzar, yace kai mai rauni ne, karka yadda ka zama shugaba, ko ku ko mutum uku ne, karka zama kai ne shugaba. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kuntum thalathatan fa amiru ahadakum, ko ku uku ne ku ta daya zama shugaba, sai ce kai Abuzar karka yadda ka zama shugaba, saboda kai mai rauni ne, ka sa wani ya zama. To in mutum ya san shi mai rauni ne, kar ma ya fara maganar a bashi kujera, saboda in ya hau ba zai sa a yi ba, kuma ba zai iya hanawa a bari ba. Daya daga cikin siffofin shugaba na gari shi ne zama yana da amana, ba ɗan handama da ba bakere ba, ba wanda za a bashi kuɗin mutane ya cinye ba, ba wanda za a bashi kuɗin ministry ya cinye ba, ba wanda za a bashi, ba wanda mutane za su yi aiki ƙarƙashinsa shi kuma bai biya su haƙƙinsu ba, ba wanda zai riƙe kuɗin wani abu ya juya shi kuma ta yanda shi zai zama nasa ba. Waɗannan duka su ne zalunci. Duk mutumin da ya zama irin wannan bai da amana, to bai cancanta bai zama shugaba. Shi yasa Annabi Yusuf alaihi salam wannan ya fara faɗa kafin ya faɗi ƙwarewarsa, ij'alni ala kaza'inil ardi inni hafiz, bima'ana inni amin. Shine kuma inna khayra man ista'jalta al-qawiyyul amin, amana kenan. Saka duk wanda yana da raunin da in an bashi ba zai iya isarwa ba, to kar ma ya karba. Wannan shine ɗaya daga cikin siffofin shugaba na gari, kuma da za a samu jagoranci na gari. Sannan ɗaya daga ciki kuma da zai sa a ce jagoranci na gari ne, shine zama jagoranci ne da aka yi bisa ilimi. Jagoranci bisa ilimi, wanda yana ɗaya daga cikin mafi girman ginshiƙai a jagoranci. Saboda idan mutum bai da ilimi, kuma bai jawo masu ilimi ba a ƙarƙashin gwamnatinsa, to za a yi kwaɓa sama da yadda za a yi gyara. Duk yanda ya zama mai adalci, duk yanda ya zama mai ƙarfi, duk yanda ya zama wato mai amana, idan babu ƙwarewa daga gare shi, babu ƙwarewa daga na kusa da shi a cabinet ɗinsa, ba wayayyu ba ne, ba ƙwararru ba ne, ba professional ba ne, ba masu ilimi ba ne, to sai ya zama a garin yin adalci sai a yi zalunci, a garin yin amana sai a yi handama, a garin nuna ƙarfi sai ƙarfin ya yi yawa, a garin nuna sauƙi sai sauƙin ya zama rauni. Ina fata ana fahimtar wannan. Shi yasa yake wa zadahu basatan fil ilm, shi yasa yake inni hafizun alim. Wannan shi yasa ka lura da kyau, a kowane zamani na annabawa wa ya fi kowa ilimi a cikin zamanin shi ne shi annabin nasu. To sai Allah ya ce kai ne shugaban, ba zai taɓa zama dipiti ba, saboda shi ya fi ilimi. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi kowa ilimi shi ne Abubakar, kuma shi ya fi kowa falala, sai zama shi ne khalifa. Bayansa ba wanda ya fi Umar, bayansa ba wanda ya fi Usman, haka ne abun yake jere. Duk ƙarfin mutum na iya mulki, idan babu ilimi a cikin tsarin mulkinsa, to za a iya samu, ko da manufarsa mai kyau ba, yana da kishin ƙasa, amma sai ta kwaftawa ana ta shirme a madadin a yi daidai, sai ga ya gama ana ta zaginsa, sai dai ƙarshe kawai zai yi kuka, amma shi ya so ya yi mai kyau amma bai iya ba, saboda bai kawo mutane masu professionalism, mu mutane da suke da experience, mu mutane da suke da ilimi da sanin me ya kamata a yi ba. Zan ba ku misali. Ɗaya daga cikin babban misali da ake bugawa a tarihin Musulunci na gwamnati da ta zama exemplary shi ne gwamnatin zamanin Umar ibn Abdulaziz. Allah ya masa rahama. Umar ibn Abdulaziz ya zo can bayan Al-Khulafa'ur-Rashidun ne, amma sai ya zama ana kirga shi a matsayin, in ka ce guda hudun nan sai kawo shi shine na biyar duk wadanda suke tsakanin su an manta da su saboda tsananin adalci da yake Umar ibn Abdul Aziz ya girma a cikin koyon harkar mulki babansa gwamna ne wajen shekara 20 babansa yana gwamnan Masar Masar kuma fa ka duba ai a yanzu kasa ce to lokacin gwamna ne kawai da ita kamar yadda za a ce kasar Egypt kasar Syria a lokacin Dimash gwamna ne da ita kasar Iraq sai yanzu gwamna ne da ita kasar Hijaz wanda ya hada Madina da Makka da Jidda da Taif ai kamar kasa ce gwamna ɗaya ne da ita to irin wannan ba matsayin babansa ya rike yana yayi shekara 20 haka ya tashi ya san tsarin mulki amma yana da karatu na addini kuma sai ya tashi mai son addini ne ya fahimci mulki kuma ya fahimci addini ilimin da ya da tarbiyyar da ya samu a gaban malamai sai baban shi ya bashi daman maki ta yadda zai fahimci mulki sama da yadda sauran ƴaƴansa za su fahimta mahaifinsa shine Marwan Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam don haka lokacin da Al-Walid ibn Abdul Malik ya zama khalifa sai kira shi sai ce ina so in saka na fahimci cewa ba wanda ya cancanta a garin nan ya zama gwamnan Madina sai kai shi kuma ba duk da gashi dan sarki ne dan gwamna ne amma kuma ustazu ne mai karatu mai ilimin addini mai tsoron Allah sai zama ya hada duka biyu akwai kwarewar mulki akwai tsoron Allah akwai kuma ilimi na addini kuma khalifancin addini za a yi haka waye kamata yi shine sai kira shi sai ce ina so in baka gwamna idan ka cancanta wallahi ne mu ka za a yi ba sai ka je kana da wahalar neman kanka ba sai ce ina so in nada ka gwamna sai ce zan yi tunani sai zo masa da sharuɗa guda hudu yace idan an karba na yadda sai sharadi na farko shine zaka bani dama in tabbatar da adalci a iya fahimta ta ba wani wanda zai zama yana da alfarma ko yana da gashi a kansa in naga ya cuci wani zan iya murɗe shi zan iya daure shi zan iya masa komai domin in kwace haƙƙin talaka a kansa idan ka bani dama akan wannan ba za a rinka samun discrimination ko a rinka samun waɗansu mutane za su taka doka kuma zauna lafiya ba in dai ka bani dama zan yi wannan ba za a mun tsangwama ba to na yadda zan karɓi gwamna sharadi da farko kenan sharadi na biyu shine zaka ban dama idan na tashi kashe kuɗi idan aka karɓi kuɗaɗen haraji da kuɗaɗen gwamnati in rika kashe su in yi budget da kaina in kashe ba federal government ta rinka tsara mun me zan yi ba in za a saboda a tsarin su a wancan lokacin khalifa shi yake tsara komai kuɗi duka in gwamna ya tara sai ce a turo masa shi sai san muku sai ce a'a idan na karɓi kuɗi ni na tara daga nan a Baitul Mali na Madina to ka bani dama in kashe a gwamnatin Madina sai dai ni in ga percentage din da ya rage in tura maka amma ba zai zama ana tara kuɗi daga nan ko kuma kuna mana mulki daga sama ba sai ce ya yarda da wannan ma sharadi na uku shine zaka bani dama in je aikin hajji saboda ban yi aikin hajji ba na gama shiri zan je hajji amma a cikin aikin gwamnati ta yiwu daga baya ka zo ka ce ba fita ba zan iya barin Madina ba sai ka yarda da wannan biye da sharuɗan ka sai aka rarashi gwamna sai zai fara mulki yana fara mulki abin da ya fara yi na farko a cabinet dinsa shine sai ya kafa majalisun shura tun kafin ya nada komishinoni masu aiki da daraktoci masu zartarwa sai fara nada masu bashi shawara sai nemo malaman addini suka hau saba'a guda bakwai din nan kuka hau al-Madina sai cika da guda uku sai suka zama guda goma sai ya kira su sai ce an nada ni gwamna ina so in yi mai kyau amma da bakin ku zan yi da bazar ku zan yi rawa idan kun yarda za ku taimake ni za mu yi aiki tare zan zauna idan ba ku yarda ba zan sauka ba zan yi muku gwamna ba su kuma duka suna son sa saboda suna so a kawo gyara haka dole malamai suka shiga gwamnati sun san kiwaye kuna fahimta ko sai zama duk abin da za a yi sai ya tambayi malamai shawara na farko tukun wannan abun a hukuncin addini ya halatta nan ce ya halatta to a hikima ta addini yaya za a yi a ci nasara in za a yi wannan sai zama gwamnatinsa sirrinsa shine malaman addini su suka kewaye shi to sai dauki masu aiki su kuma nan zai iya nada kowa wanda bai ilimin addini ba amma in zai iya a bangaren sojoji a bangaren raba kudade a bakwaye zai iya nan ba dole sai mai addini ba amma masu bada shawara akan yaya za a aiwatar wannan kuma sai malaman addini don haka sai ya zama su ne za su rika sa ido tunda su suke jin fatawa a wurin mutane wane yayi daidai wane bai daidai ba za su iya zuwa su gaya masa yace za ku taimake ni in ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa in kwaci haƙƙi daga hannun azzalumi suka je za su taimake shi to wannan shine sirrinsa daga bayan al-Walid ya ji dadin gwamnatinsa sai ya ƙara masa sai ya zama gwamnati Hijaz gaba daya ya cire wanda yake Taif sai ya hada masa sai ya zama da Madina da Makka da Taif da Jidda duk suna karkashin sa kuma matsayin gwamna da dukkan su suna da gwamnonin su daban-daban sai ya yanzu shi ɗaya ya rike su daga baya suka zo suka samu matsala sai zai ce shi yana sai ya resign saboda an nada azzalumi a matsayin gwamnan Iraki wanda shine Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi kuma sai yazo Hajjaj wayana sai kawo ziyara ta dan gadi zai tafi Makka amma yana so ya bi ta Madina to shine sai ce ni bazan hada ido a lokaci daya ina matsayin counterpart ina gwamna ni ma gwamna kuma azzalumi ba yace dan Allah kafin ya iso ina nema a bani dama in yi design sai ba shi dama sai sauka a gwamna yace in zai wuce ni ba gwamna ba to daga bayan haka ya zauna a bishi ya koma cikin talakawa saboda bukatar sa ita ce idan akwai wani daga cikin ka'idoji da principles din sa na rayuwa za a rusa to zai sauka a gwamnati wannan zai na daya daga cikin alamar wato mai ilimi wayeye akan gwamnati wanda idan akwai principles din da yake tafiya akan rayuwa da su to idan gwamnatin bata cika ba zai sauka ta fata ana fahimta ana nan yana can baya sai Allah ya zo ya dauko shi wannan al-Walid ya gama gwamnati sai Sulaiman ibnu Abdul Malik sai zama shine khalifa bai samu dadewa ba a gwamnati sai fara cutar ajali sai nemi malaman shawara yake ya da ya kamata in sai suka ce ka je ka nemo tsohon gwamnan Madinan nan ka mai da shi ya zama shine waliyul ahad yanda idan ka mutu shi zai zama mana khalifa na duniya baki daya kaga ashe yana zaune a can adalcin da yayi ba a manta da shi ba saboda duniya da tarihi ba za su taɓa mantawa da kai ba idan sun manta da kai Allah ba zai manta da kai ba kaga ya sauka a gwamna yau kuma gashi fa an zo an ba shi prime minister wanda saura ka dan ya zama shugaba gaba daya kuma haka aka yi Sulaiman ibn Abdul Malik yana rasuwa sai aka masa mubaya kawai sai zama khalifa tun ranar da ya zama khalifa sai ya goge sunan Sulaiman din da shi ya bashi ya goge sunan al-Walid din ya goge sunan duk waɗanda suke baya kowa a cikin ku ya taba jin sunan Umar ibn Abdul Aziz amma ta yi sauran daga cikin khalifofin wani bai ma taba jin sunan su ba kuma dukkan su sun dade a gwamnati shi kuma shekara biyu da rabi kadai yayi a gwamnati duk abin da kaje an fada Umar ibn Abdul Aziz yayi a cikin shekara biyu da wata biyar ya gama amma dan wannan lokaci daga lokacin da ya zama khalifa saboda ya cika abin da Allah yake so na adalci da tsaida addini da riƙon amana da gaskiya sai Allah madaukakin sarki kuma sai ya kawo masa taimako sai Allah ya kawo arziki aka samu ruwan sama mai albarka aka samu damuna mai albarka sai aka yi noma sai Allah ya bude la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard sai Allah ya bude arziki daga sama yan kasuwa suka rika samun arziki suka rika fita fatauci international business ya tabbata a cikin kasa ana samun kayan arziki masu kiwo dabbobin su suna tare arziki ba zai cika a kasa a tsan tsakanin wannan lokaci malaman tarihi suka ce a shekarar sa ta farko an raba zakka a shekarar sa ta biyu duk wanda aka bashi zakka sai ya jari da shi sai jarin ya haɓaka har ya zama shi kuma kafin shekara ɗin shi ma zai bada zakka wanda duk aka bashi zakkar kayan gona bana da ya ɗauka shi ma yin shuka baki shi ma sai ya yi ribar da shi ma sai dai bada zakka baya bukatar a bashi har sai da aka kai lokacin da aka tara kayan amfanin gona ko kowa yana neman talakan da zai bashi idan ya je wajen talaka zai kai masa sai ya ce ni ma ina da shi sai dai ka kai ma wani haka a ƙarshe dai aka tattara kayan da ba mai karba sai aka kai kan dutse aka aje guntsaye su wasu ciwo saboda tsabar adalci adalci yana sa idan akwai wani ɗan kasuwa yake hobin ɗin kaya gwamnati za ta fito da shi idan akwai wanda yake inflating ɗin kaya gwamnati za ta tsare shi idan akwai wanda yake monopolizing ɗin shigo da kaya ya hana waɗansu kuma don ya karye waɗansu gwamnati za ta hana shi sai zama ƴan kasuwa su yawa hanyar samun abun hannu a hannun mutane ya yawa idan akwai waɗanda suka rike haƙoƙin waɗansu masu ƙananan sana'a gwamnati za ta hana su sai zama kuɗi yana ta dawuli a tsakanin mutane kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum sai zama GDP na tattalin arziki sai haɓaka idan akwai tabbatar da zakka aqamu salata wa atu zakka zai zama za a kashe talauci domin duk wanda yake da talauci an bashi abinci duk wanda bai da kuɗi masu kuɗi sun bashi kuɗi don ka kana da abinci kana da kuɗi a aljihunka idan za ka samu matsala idan za ka samu dan ta'adda sai zama yayi maganin dukkan matsalolin al'umma ta hanyar tabbatar da adalci a tsakanin mutane amma farkon tushen nasarar Umar ibn Abdul Aziz shine shigar da malamai a cikin harkar gwamnati da neman shawarar su duk mutumin da yake so ya ci nasara ya nemi masu ilimi ilimin addini da zasu tashi ya ji tsoron Allah ilimin zamani da zasu koya masa a zamanance ya za a yi competing da duk waɗanda su ma suka zama economic giants a duniya saboda shi ma ƙasarsa ko jiharsa ko yankin da yake shugabanci ya zama irin waɗancan har wata rana wasu kuma su ma su ce za su yi koyi da shi wannan tabaka lashe ne a cikin wannan babi mai faɗi na jagoranci na gari Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanci na gari Allah ya warware mana matsalolinmu na shugabanci a ƙasarmu Allah ya warware mana matsaloli na siyasa a ƙasarmu Allah ubangiji ya sa siyasar mu ta zama nagartacciya shugabancin mu ya zama nagartacce jagorancin mu ya zama nagartacce shugabannin mu su zama nagartattu waɗanda ba nagartattu ba daga cikin su Allah ya zazzare mana su Allah ya cike zurbin da nagartattu sai zama mu na mu managarta shugabannin mu na managarta gwamnatin mu managarciya Allah ya nuna mana wannan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya kawo. Allah ya saka malam da alkhairi gaskiya wannan gaskiyar lacca dangane da abin da ta shugabanci duk abin da ya kamata da kun yi alhamdulillah ibada ya tsara abin da ya rage kawai naga matasa kun fi yawa a wannan waje abin da ba wuce ke cewa yara manyan gobe waɗannan wasiyoyi mu ajiye su a cikin zukatanmu wata rana ku din ne gwamnonin wata rana ku ne komisiyonin wata rana ku ne malaman wata rana ku ne kaza idan aka gina wannan matasa su fasa su cikin wannan gobe insha Allah za a samu alkhairin da ake nema Allah ya saka malam da alkhairi to alhamdulillah a cikin dai tafiya da ake yi kamar yadda wasu matasa suke cewa sai gari ya waye mu goga gari bai waye ba amma insha Allah za mu fita lokaci ana wannan gogor maya domin a isar da sako zuwa ga al'umma akwai malam da yake tare da malam suka zo tare da professor shine malam Abubakar Giya dai insha Allah zai matso kusa don ya gabatar mana shi ma nasa gudunin a yan daga cikin mun tuka da suke gaba insha Allah Allah ya sanya wa wa'in ma da suke ba